sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 24 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Dubban 'yan balar sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya Laraba, talla'antar bikin rantsar da shugaba Alexander Lukashenko da aka yi a asirce. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis, saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara.
Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC sun yi gargaɗin cewa za a iya sake fuskantar yaduwar annobar coronavirus a wasu jihohin Najeriya idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben jamhuriyar Niger tare da haɗin gwiwar kungiyar masu rajin kare demokradiyya sun shirya wata bahawara da nufin ganar da matasa amfanin kafafen sada zumunta a lokacin zaɓe. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Sule ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Babban kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na karshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson Dr. Paul Stoffels ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓa allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka. Kazalika ƙasashen da suka haɗa da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. Dr. Stoffels ya ce Johnson & Johnson ya shiga gwajin a mataki na ƙarshe ne bayan da aka ga alamun nasara a gwaje-gwajen da aka yi a mataki na 1 da na 2 a Amurka da Belgium. Allurar rigakafin Johnson & Johnson ita ce ta hudu cikin allurar rigakafin coronavirus da ake kyautata sanan za su yi aiki, waɗanda ake kuma gwajin su a mataki na 3 a Amurka baya ga na kamfanin Moderna, AstraZeneca da kuma wani gwajin haɗin gwiwa da kamfanonin Pfizer da BioNTech na Jamus suke yi. Dukan waɗannan yunkuri huɗu da ake yi na gudana ne ƙarƙashin kulawar wani shirin gwamnatin Trump na samar da rigakafin cutar ta coronavirus da ake kira Operation Warp Speed Coronavirus Vaccine Initiative, wanda yake da burin samar da rigakafi guda miliyan 300 da za a amince da ita nan da zuwa watan Janairun 2021. Dubban 'yan balar sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya Laraba, talla'antar bikin rantsar da shugaba Alexander Lukashenko da aka yi a asirce. Jami'an tsaro a babban birnin kasar na Minsk sun yi tafesa ruwa akan masu zanga-zanga da kuma jan da yawa daga cikinsu, bayan da labari ya fito daga kamfanin dillancin labarai na Belt cewa an rantsar da Lukashenko mai shekaru 66 a wa'adi na 6, abinda ake ganin ya yi barista jerin zanga-zangar da aka yi na neman ya yi murabus bayan shekara 26 da ya kwashe yana mulkar kasar, yayin da kuma ake takaddama kan zaben da aka yi a watan jiya. Lukashenko ya dage cewa shi ya lashe zaben 9 ga watan Agusta da gagarumar nasara, inda ya samu kashi 80% na ƙuri'un da aka kada, duk da zarge-zarge da aka samu da yawa daga ciki da kasashen waje cewa an yi maguɗi sosai a zaben don ya ci gaba da zama a kan kargar mulki. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis, saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara. Amma Wong mai shekaru 23 ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin China ke ɗauka kan masu adawa da ita. Tsare Wong, wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da China, shi ne kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita. Matakin har ila yau yana zuwa ne bayan da China ta kagaba wata dokar tsaro a yankin na Hong Kong a watan Yunin da ya gabata. Lauyan Wong ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa an sake kama shi ne bayan da ya kai kansa wani ofishin 'yan sanda game da wani laifi na daban da ake tuhumar shi a kai. Wani kakakin 'yan sanda ya tabbatar da cewa an kama wani matashi mai shekara 23 saboda ya shiga zanga-zangar da ba a nemi izinin gudanar da ita ba, sannan ya take dokar hana saka takunkumi.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya nan gaba kaɗan. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da kuma Hukumar Kula da Cututtuka Masu Yaduwa a Najeriya NCDC sun yi gargaɗin cewa za a iya sake fuskantar yaduwar annobar coronavirus a karo na biyu a wasu jihohin Najeriya, musamman ma a arewa maso gabas, idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Hakan ne yasa hukumomin biyu suka shirya taro da jami'an tsaro domin nazarin matakan da ya kamata a ɗauka. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yola.
Amma daga jami'an tsaro da kuma jami'an hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya WHO, kana kuma da na hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC, yayin wani taro na musamman domin hada karfi da karfe a wani sabon yunkuri na dakile yaduwar wannan annoba ta coronavirus. A wajen wannan taro da aka gudanar a Yola fadar jihar Adamawa, Dr. Jerry Pandubo na hukumar lafiya ta duniya WHO da ma sauran jami'an su an karar ne game da yiwuwar faɗaɗar annobar ta COVID-19 a wasu jihohin Najeriya, musamman arewa maso gabas, ga ma jami'in na WHO. Da mako a nata ɓangaren, hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta ce muddin gwamnatocin jihohi ba su ɗauki matakan kan da garki na hana cunkoson jama'a ba, to fa labuda za a shiga wani mawuyacin hali da ka iya jawo asarar rayuka da dama a Najeriya. Dr. Fahad Muhammad na hukumar ta NCDC, wanda ma ya gabatar da makala a wajen wannan taro, ya kuma min ƙarin haske game da wannan hali da ake ciki a yanzu.
Tace su ne wa'annan jihohin, menene matsalolin su? Mun kira mun taron nan da masu uniform su police da road safety da sojoji, saboda mu gaya musu cewa ga matsayin mu, muna buƙatar su a wurin enforcing wasu dokoki da su jihar containment committee din su za su fito da shi kwanakin nan ba kaɗan ba, cewa ya kamata mutane su riƙa observing social distancing with the face mask da kuma a hana yawan taruwa a cikin jama'a. So ya kamata mu educating din su akan waɗannan matsalolin, sannan su kuma sun koma wurin aikin su za su gaya musu shawarwarin su. Sannan kuma akwai abu na mai most important part, shine muna son mu inganta gwaji. Gwaji ya zama ne cewa zaka shiga asibiti ka yi shi kamar na malaria, ya zama a kullum.
To wai kowane da mara jihohi ke yi a yanzu? Dr. Bolkidili, da ke zama daraktan kula da yaduwar cututtuka a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adamawa, ya ce yanzu ma za a ƙara wuraren gwaji uku a jihar, yayin da ake ƙoƙarin kafa wasu dokoki musamman a wuraren hada-hadar jama'a.
Jama'an Adamawa yawancin mutane ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba, so ya kamata mu hada hannu mu kira jama'a different organizations a zo bai ɗaya a bayar da bayani, so that kowa wurin aiki taimake mu mu hada kai mu ba da bayani a nan asali.
Su ma dai jami'an tsaro suka halarci wannan taro sun ce za su ba da gudummawa na duk wani sabon umarni da za a ba da min daƙile yaduwar annobar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wurin wata tawaga da ke wakiltar kungiyar kasashen Afirka ta yamma suna fatan cewa za a ɗage takunkumin da aka kaka ba wa ƙasar Mali bayan rantsar da shugaban ƙasar riƙon ƙwarya da aka yi a ranar Juma'a, wata ɗaya bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan, wanda shi ne manzo na musamman na kasashe 15 na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS, ya yaba wa shugabannin juyin mulkin a lokacin da ya kai ziyara Mali a jiya Laraba. Jonathan ya faɗa manema labarai cewa sojojin waɗanda suka karɓi mulki suna yin aiki daidai da abin da shugabannin ECOWAS suke so. Sannan ya ce Mali ba ta buƙatar takunkumi wanda ba su da amfani ga yankin da kuma sauran duniya. Taban shiga harkokin siyasa Muhammad Hussein Rabli ya zama Prime Minister in Somalia jiya Laraba bayan da daukacin ƴan majalisar dokokin kasar suka amince da nadin sa. Shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad ya halarci zaman majalisar a lokacin da dukkan mambobin ta 215 suka kada ƙuri'unsu don nuna goyon baya ga wanda ya nada. Sabon Prime Minister Rabli ya alƙawarin samar da gwamnati mai inganci da za ta magance wasu manyan matsaloli da kasar ke fuskanta, ciki har da batun yin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki cikin adalci. A watan Yuli 'yan majalisa suka kada ƙuri'ayen kan kauna akan tsohon Prime Minister Hassan Al-Khair da Rabil ya gada saboda gazawar da ya nuna wajen shata turbar da za a bi wajen gudanar da zaben da ke tafi a watan Fabrairun baɗi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, hukumar zaben kasar tare da haɗin gwiwar kungiyar masu rajin kare demokradiyya sun shirya wata muhawara da nufin ganar da matasan kasar amfanin kafafen sada zumunta a lokacin zaɓe, lura da irin rawar da suke takawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
La'akari da yadda masu yada labaran bogi ke cin karansu ba babbaka a kafafen sada zumunta da nufin cimma wata mummunar manufa wanda kuma hakan ke barazana ga zaman lafiya, yasa kungiyar ƴan rajin kare demokradiyya da ake kira Kaden shirya wannan muhawara domin wasu gwamnatin matasa da sun marganar da su hanyoyi mafi a'ala wajen amfani da irin waɗannan kafafe a lokacin zaɓe. Ibrahim Awal Umaru mamba ne a wannan kungiya.
A takaice muna so su zan bada labari na gaskiya. Sai ka gani abinda wani bai ba an zuwa an tana da ƙarya yana yawo saman yanar gizo-gizo, kenan wannan bai kamata ba. Kun san lokacin zaɓe ana so labari cikakku, kenan dan shi ne kungiyar Mukadan da haɗin gwiwa Seni don ka muka ce ya kamata wannan matasa masu unhwani da yanar gizo-gizo muka tabo su kungiya-kungiya mu ba su wannan bayani wanda ya kamata don in zaɓe ya zo a sanya da ya kamata matasa da masu unhwani da yanar gizo-gizo su yi unhwani da su.
Kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa Seni Nafi Wada ya ce hukumar ta yi na'am da wannan yunkuri na matasan Kaden domin abu ne da zai ba da damar dakile hanyoyin yaɗa jita-jita ko kuma labaran bogi, in ji shi.
Gudunmuwarsu babba ce don daga minyu na abu suna wallafa shi, kuma yan suka wallafa shi duniya yake tahiya gaba ɗaya kuma a lokaci guda. To kenan kun gani abubuwa ne wanda ya kasance da ita hukuma wannan tamu da su waɗannan ƙungiyoyi mu zamana tare su riƙa ba da bayani wanda ya dace bisa kan harkar zaɓe. Kun san cewa in suka ba da labari wanda ba shi ba ne kamun a gyara tuni an yi ɓanna. To gara tun da wuri mu kiraye su su zo tare da mu, mu ba su labari ne wanda ya fito daga hukumarmu, kenan cewa ba za su bada ba labari wanda bai dace ba har ya kawo tashin hankali cikin ƙasa. Kun san cewa wannan kafafen in ba a kula da su ba, in ba a san ba me za a sa a ciki, ba ƙaramar tarzoma ba ce a ƙasa kuma ba ƙaramar tarzoma ba ce a duniya.
A ranar 13 ga watan Disamba da ke tafe ne ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi a nan Nijar, yayin da aka bayyana ranar 27 ga watan na Disamba a matsayin ta zaben ƴan majalisar dokokin ƙasa haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa. Saboda haka hukumar zaɓe ta ɗauki alƙawarin wallafa bayanai akai-akai game da sha'anin gudanar da zaɓe zuwa lokacin fitar da sakamako a shafinta na yanar gizo. Sabili kenan take kiran jama'a akan buƙatar takatsantsan da masu yaɗa labaran bogi a kafafen sada zumunta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kuna sauraron labaran ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusule dauke da shirin.
Amin, amin, suma amin. Amin. sauraro idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki muna nan akan batun cutar kansa wato daji ko kuma sankara. Dr. Mubarak Labaran Liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha na Nuhu Bamali da ke Zaria jihar Kaduna a Najeriya kuma mai bincike da nazari akan wannan cuta yana mana bayani ne akan muhimman abubuwan da ke haifar da cutar kansa sai lokaci ya cin mana.
Hajji Aisha a makasudan muhimman abubuwan da suke haifar da cutar kansa aka raba su ne kaman zuwa kashi guda uku ko hudu. So kashi na farko shine akwai gado kaman na ita kanta kwayar halitta na jikin shi bil adama. Abinda wanne yake nufi shine akwai wanda mutanen da halittarsu akwai su wannan jinsin da za su iya kusan kansa a kowanda suna da rauni ko kuma suna da matsala da mantin a halittarsu. Kuma wannan abin yana bin tsatso kaman yana bin jini yana bin gado. Don haka in kaman yanzu a zuriya ko a dangi wani ya taɓa cutar kansa ta kaman jini to akwai yiwuwar ƴaƴan shi ko jikokin shi su ma su gaji irin wannan ciwon saboda kwayar halittar su cije ne iri ɗaya ne akwai wannan gado. To bayan wannan ɓangare na gado wanda shi ne ya kira genetic wato hereditary akwai kuma shi ɗaya wanda shi ma muhimmi ne shine kaman a ce tsarin rayuwa ko a ce lifestyle na yadda mutum yake aiwatar da rayuwar shi. Wannan ya haɗa da kaman abinci ci maka wani irin abinci ake ci ya ake cin abincin a wani lokaci ake ci da kuma shi kanshi maybe tsaftar abincin da ake ci to duk wannan abubuwan suna da tasiri akan ita yadda wannan. Bayan kuma abinci wasu abubuwa wanda maybe mutum yake ta'ammali da su wanda ba abinci bane kaman a ce tabar sigari haka da ake sha da kuma kaman wanda suke mu'amala da barasa ko kuma bayan wannan ma kaci gurin akwai wasu abubuwa wanda kaman akan sa su ne a abinci ko kuma akan yi amfani da su kaman a matsayin abu don su kawo kaman ko launi a abinci ko kuma ɗanɗano ko wani abu wanda ba wasu suna da wani muhimmanci bane a matsayin abinci amma sukan daɗa wa abinci armashi. To wasu daga cikin su saboda chemicals ne to su ma suna iya tasiri a wajen aiwatar da cutar har da irin abubuwan da kaman ake sawa abincin saboda ya taimaki abinci kaman ya tsawaita kaman preservatives wanda zai tsawaita nisan kwanan abinci kaman musamman abincin da ake sa a kaman gwangwani da sauransu wanda ake so daɗe bai lalace ba da sauransu. To wannan duka da kuma tun da an ce duka lifestyle ne har da yanayin ya mutum yake motsa jikinsa da aikace-aikace da yake yi da sauransu to duka wannan abubuwan da yanayin ƙiba ko mutum yana da ƙiba ko bai da ƙiba da sauransu to waɗannan duk dai su suka taru suka haɗa kan wanda kategori na kaman tsarin rayuwa to wannan shine kategori na biyu da abin da yake iya janyo su don kansa. To abu na uku shine akwai kuma abin da ba za a kira shi abinci ba amma kuma abu ne wanda za a cewa kaman sinadarai wanda suke muhalli wanda suna da zama suna da illa ga jikin ɗan adam. Wannan sinadarai ina maki nufi kaman sinadarai kaman na chemicals kamar yadda aka ce kaman maganin kwari ko kuma wanda shi ne abin da muke so mu tsaya magana a kai kaman sinadarai wanda suke na chemicals ne wanda ake amfani da su a masana'antu na sarrafa abubuwa wato irin wannan sinadaran su ma suna da alaƙa da janyo a ita kanta cutar kansa har ila akwai wasu sinadarai wanda dai su wannan ba a ce ganin su ba idan ba mutum yana kaman aiki da abin da ya shafe su ba wanda ake kamar radiation wani irin haske ne wanda ake samun shi kaman daga abubuwan da suka shafi nuclear da sauransu. To wannan irin hasken ma sinadari ne wanda yana da illa to ana iya sa wannan dai a ƙarƙashin duka kategori na sinadarai wanda su wanda suke iya aiwatar ko suke iya ta'azzara maganar cutar kansa. To abu na huɗu kuma wanda shi ne na ƙarshe kamar yadda na yi bayani a baya shi ne na ce ita duk da cewa yanayin jiki ne ke canja to amma akwai instance da wani abu kuma yana iya shiga yanzu ne wannan canjin yanayin gani ko akwai kamar kwayar halitta na virus wannan kwayoyin cuta ne kwayar halitta ce ta kwayar cuta ta virus. To akwai wasu virus wanda su ne irin abin da ke kosin wannan ciwon kamar HIV da kuma wannan ko corona. To akwai wasu nau'insu na wannan virus ɗin wanda su ma sun samu shiga jikin ɗan adam to su suna iya zuwa su ma su canja yanayin ma'amalan wannan kwayan halitta na cell kuma su iya kusan yin cutar kansa. Kamar misali irin cutar kansa ta mahaifa da take damun mata, to yawancin abin da kusan yin su za su samu viruses ne, kuma dai akwai kamar na hanta kansu, akwai virus da su suke kusan wannan cutar ne, wasu ba kansa na kamar hanta. To wannan dai category hudu su ne makusudan abubuwan da su suke haifar da cutar daji ko kuma cutar kansa. Sai dai abinci da lifestyle ko kuma gado kamar yadda na faɗa, da kuma shi sinadarai na ma'aikatu da masana'antu wanda suke muhalli, ko kuma shi maganan shi virus wanda shi kwayar cuta ne wanda ke iya shiga jikin mutane da kuma janyo matsala shi na
insha'Allah. To likita, na san a cikin harkar karatunka ka kai matakin da kake bincike akan wannan cuta. Binciken naka me ya kunsa kuma a wani fanni ne?
To kamar yadda na fara bayani a dazu, wato yawancin bincike na akan cutar kansa ya fi mai da hankali ne wajen ya za a samu kariya, ya za a yi mu kare al'ummarmu da mutanenmu akan birkar su samu cutar. Saboda kamar da mai bayani, cuta ce wadda a farko dai in an ta shiga jiki ba a iya ganinta da wuri sai lokacin da kamar lokaci ya kure, kuma in an ganta a wannan lokacin da ya kure maganin yana da wahala, kuma ko da za a iya yin maganin ne yana da matukar tsada kuma iya da wahalarwa ga jiki. To don haka abin da ya fi zama alaƙa ko fi zama mana tabbaci makariya kar ya zama an kamu da cutar. Wanne kuma zai kawo wannan kariyar shi ne a san wanne ne matakai da za a iya dinga ɗauka na wanda za mu kare kanmu. To kamar wasu daga cikin bincike da na aiwatar muhimmai wanda na wallafa sun ta'allaka kan tsari kamar na abinci da ci maka da mutum ba ake ci da kuma yadda mutane suke ci. To da kuma alaƙar irin wannan abinciccikan da yanayin yadda cutar kansa take iya kama mutum ko kuma ba ta iya kama mutum. To yawanci da ke samu a irin cimakanmu a nan, Allah alhamdulillah ya hore mana cimaka kala-kala a nan ɓangaren duniya, kuma alhamdulillah yanzu mu har yanzu abincikan da muke ci kamar da yake na natural ne, ba kuma kamar suna cikin ban sai zan fassara natural ne ba.
Wanda Allah da ya ba mu ba komai ake zuba masa ba
a tsaye. Ya da an wani gurɓata su ko an canza kwaya halittar su ba. To amma babban abin da binciken mu ya gano a wannan fannin shi ne jama'ar mu yawanci ba su da wayewa ko ilimin fahimtar alfanun yawancin abinciccika wanda suke masu amfani wajen gina jiki da kuma kare jiki daga irin wannan ciwuwukan. Abin da nake nufi a misali, kamar abinciccika da suka shafi kamar yanzu ganye da 'ya'yan itace, su ne kan gaba a cikin nau'in abinciccika da aka tabbatar suna ba da matukar kariya ga jiki da samun ciwuwuka musamman ga ita cutar kansa. Amma da ake samu kuma mu a yawancin abincikanmu da muke ci da cimakarmu, ba mu fiye shigar da wayannan abincikan a cikin abinci. Mukan kira su kawai kamar ma kayan marmari ne wanda kamar sai an samu dama ne kawai za a iya cin su, in kawai ba a ɗauke su wani kamar dai da
muhimmanci ba.
To abu ne wanda suke da matukar muhimmanci, ya kamata a ce kamar yanzu lokacin da mutum zai ci abinci dole a cikin abincin nan ya zama da kashi mai tsoka na cikin abinci. Cin nan akwai ganye a ciki, akwai kuma 'ya'yan itace. Idan ya zama da mutum tsarin cin abincin shi ya zama ya dawwama haka, to zai daɗe yana samun kariya daga ba wai kawai kansa ba, ciwo kama da dama, amma dai musamman ita cutar kansa din, in mutum ya zama cin abincin shi irin wannan abin nan din ne zai samu wannan taimakon. Sannan akwai kamar nau'in abincika wanda suke kamar na maiko wanda muke yawan ci, wanda kuma su suna iya ta'azzara yadda mutum zai samu kiba. Yayi kiba da yawa, kuma in yayi kiba sai kiba kuma tana da alaka da ta'azzara ita cutar wannan kansa din. So wannan dai bincike ne da muka aiwatar sosai, kuma mun yi wallafa a kai da sauransu, wanda mun gano wasu ma abincika wanda namu ne na gargajiya wanda suna da tasiri matuka akan wajen kare jiki da kare yanayin lafiyar ita.
Kamar tsaro a nan za mu kwana, idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu dora. A halin yanzu a madadin Dr. Mubarak Labaran Liman da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin, an yi ce Aisha Tusule, ku kasance cikin koshin lafiya. A gaida Aisha Tusule, yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Bello Ishaku birnin Fulani jihar Gombe. Yace salam VOA Hausa. Hakika muna maraba da kuma jinjina ga gwamnatin Najeriya da amincewa da kudirin shamfada layin jirgin kasa daga wasu jihohin kasar har zuwa Niger. Ko shakka babu idan wannan shirin ya tabbata za a samu bunƙasar tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin kasashen biyu. Fatar mu dai shine Allah ya sa wannan shirin ya tabbata. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce lallai mun yarda cewa duk wanda ya fada rijiya ko takobi ya samu rikewa zai yi. Domin in ba haka ba bai kamata matasa ƴan bangar siyasa su yi karatun tana za a zaben gwamnan jihar Edo ba. Amma da yake matasan na ɗanɗana kudarsu a wannan mulkin shi yasa suka bada haɗin kai don ganin an kare jam'iyyar APC an ɗora jam'iyyar PDP domin mun tabbatar da cewa a irin wannan hukubar da 'yan Najeriya ke ciki ba Obasake ba ko kare jam'iyyar PDP ta tsayar a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Edo sai ya ci zaɓe. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa mu dai al'ummar kasar Niger muna farin cikin fitowar dan takarar nan wato Hama Ahmadu a fagen daga domin neman shugabanci a Niger. Hakan yayi mana daidai. Fatan mu anan shine Allah ya bamu shugaba mai adalci da rikon amana a cikin kasar mu ta Niger. Sako daga Musa Hadaran Asuba da Magaram. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Yana matar Garba Sabiola Gashuwa. Tace assalamu alaikum VOA Hausa. Dukan martanin da Amurka ke maidawa China akan annobar coronavirus yayi daidai. Domin a fili yake cewa da gangan kasar ta China ta bari cutar ta yaɗu a duniya.
Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Babban kamfanin har hada magunguna na Amurka Johnson & Johnson ya fara gwaji na ƙarshe na allurar rigakafin cutar COVID-19 a jikin mutane a Amurka. Babban jami'in kimiyya a kamfanin na Johnson & Johnson Dr. Paul Stoffels ya shaida wa manema labarai jiya Laraba cewa mutane 60,000 suka shiga cikin shirin da suka fara karɓar allurar rigakafin a sassa 215 da ke Amurka. Kazalika kasashen da suka hada da Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru da kuma Afirka ta Kudu. Dubban 'yan ballarar sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a daren jiya Laraba dalla antar bikin rantsar da shugaba Alexander Lukashenko da aka yi a asirce. Jami'an tsaro a babban birnin kasar na Minsk sun yi ta fesa ruwa akan masu zanga-zanga da kuma jan da yawa daga cikinsu bayan da labari ya fito daga kamfanin dillancin labarai na Belt cewa an rantsar da Lukashenko mai shekaru 66 a aji na 6. Abinda ake ganin yayi burista jerin zanga-zangar da aka yi na neman yayi murabus bayan shekara 26 da ya kwace yana mulkar kasar. Hukumomi a yankin Hong Kong sun kama fitaccen dan fafutukan nan mai suna Joshua Wong a yau Alhamis saboda ya shiga wata zanga-zangar neman kafa tsarin demokuraɗiyya da aka yi a yankin a bara. Amma Wong mai shekaru 23 ya sha alwashin zai ci gaba da nuna adawarsa kan matakin da hukumomin China ke ɗauka kan masu adawa da ita. Tsare Wong wanda ya kasance jigo cikin masu adawa da China shine kame na baya-bayan nan da hukumomin ke yi na tsare masu adawa da ita. Jagororin wata tawaga da ke wakiltar kungiyar kasashen Afirka ta Yamma suna fatan cewa za a ɗage takunkumin da aka kaka ba wa kasar Mali bayan rantsar da shugaban kasar rikon ƙwarya da aka yi a ranar Juma'a wata ɗaya bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan wanda shine manzo na musamman na kasashe 15 na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS ya yaba shugabannin juyin mulkin a lokacin da ya kai ziyara Mali a jiya Laraba.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie Letus Gresham da ta hada mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. 10 DC.